Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Far'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum alaikum da fata an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 4 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Sunana Hafsat Bello dan mai suru tare da Sarfil Hashim Gumal da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
Adadin yawan barnan masifu biyun da suka afka kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagan masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara. Jiya Laraba Amurka ta amsa umarnin babban kotun Majalisar Dinkin Duniya cewa ta dage takunkumin ta kakabawa kasar Iran ta hanyar yaga tsoho ya jijjine ta kulla da Iran din. Kungiyoyin bada agaji na kasa da kasa sun koka kan matakin gwamnatin kasar Benin da ta dauka na dakatar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an soke zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a jihar Zamfara.
Daga akwai tsoratar da mutane da akore su da gwajin yin zabe ta da hankali wanda ya kai ga kone-kone.
Haka kuma za ku ji cewa sauran yan takarar jam'iyyar APC a jihar Taraba sun yi watsi da sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi wanda tsohon muƙaddashin gwamnan jihar ya lashe. Muna kuma dauke da rahoton domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Adadin yawan barnan masifu biyun da suka afka wa kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagan masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara. Kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai karfin maki 7.5 da mummunan guguwar tsunami suka afka wa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar kasar. Matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyar mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'in ya shafa, yayin da kuma hukumomin agaji ke auna wato nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya ciki har da dubban kananan yara suke ciki. Hukumar fama da masifu ta Indonesia ta faɗa ranar Talata cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin waɗanda bala'in suka shafa sun kai 1,234. An kuma yi kiyasin akwai mutane 50,000 da suka rasa mahallansu, yayin da gwamnatin ƙasar ta Indonesia ta ce mutane 1,150,000 ya shafa. A jiya Laraba Amurka ta amsa umarnin babban kotun Majalisar Dinkin Duniya na cewa ta dage wasu takunkumi da ta kakabawa kasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniya da ta kulla da Iran din tun shekarar 1955. Iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Ya kara da cewa ya kamata ya a ce ita ma Amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce. Iran ta kai karan Amurka gaban babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya tana mai cewa takunkumin da Amurkan ta gaba mata ya saba wa jijiyar da sau kulla tun 1955. Amurka da tsohuwar kawarta ta kusa Iran sun amince da yarjejeniyar ne a wani bangare na daƙilar tasirin tsohuwar tarayyar Soviet a gabas ta tsakiya, lokacin da ake zaman ɗarɗar tsakanin Amurkan da tsohuwar tarayyar ta Soviet ɗin. A jiya Laraba ne dai ita kotun ta Majalisar Dinkin Duniya ta yanke hukuncin hana Amurka amfani da takunkumin da ta saka wa Iran wajen hana shiga da kayan agaji da magunguna da abinci da kayan aiki zuwa cikin ƙasar ta Iran, musamman ma masu alaƙa da tabbatar da lafiyar masu tafiye-tafiye a jiragen sama. Karshenta ne hukumomin shari'a na Amurka sun kama wani mutum dan jihar Utah da ake zargi yana da alaka da wasu wasiƙun da aka aika wa shugaban ƙasa da ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mutumin mai suna William Clyde Allen, mazaunin birnin Logan na jihar Utah, an kama shi ne jiya Laraba ana zarginsa da aikawa da wasiƙu masu ɗauke da wani iri na wata bishiya da ake samun gubar ricin daga cikinta. Daya daga cikin wasiƙun da an rubuta ta ne zuwa ga shugaban Amurka Donald Trump. Wasiƙu biyu kuma an aike su ne zuwa ma'aikatar tsaron Pentagon, daya zuwa ga sakataren tsaro Jim Mattis, dayar kuma zuwa ga hafsan hafsoshin sojan ruwa Admiral John Richardson. Ita dai gubar ricin abace mai hatsari wacce idan aka haɗe ko aka shaƙe ta ko kuma aka yi wa mutum allura da ita nan take ta iya halaka mutum a cikin wa'adin sa'o'i 48 kacal. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan zauren watsa shirye-shiryen mu na birnin Washington DC. Ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun kuka kan matakin gwamnatin ƙasar Burundi ta ɗauka na dakatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu duk wani damuwar da ake da ita na cin zarafin bil'adama a ƙasar. Matakin majalisar tsaron ƙasar ta ɗauka na dakatar da duk wasu ayyukan ƙungiyoyin ya shafi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ƙungiyar Kristocin Katolika ta Catholic Relief Service waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu ƙasashen da mutanen ke matukar bukata. Nicholas Agostini na wata kungiyar ba da agaji ta Majalisar Dinkin Duniya da ke kare masu karfi, wato na marasa karfi, ya ce waɗannan kungiyoyi da aka dakatar su ne ke aikin samar da ayyukan kiwon lafiya da na ilimi da gwamnatin Burundi din ba ta iya samarwa. Tun shekarar 2015 ƙasar Burundi ke fama da tashin hankalin siyasa bayan da shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza ya sanar da kudirinsa na sake tsayawa takara a wa'adi na uku, ya kuma yi watsi da sukar da ake masa na cewa wa'adi biyu ne kawai kundin tsarin mulki ya bashi damar yi. Tun daga lokacin ne jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki ke auna 'yan adawa ta hanyar kama su da yi musu fyaɗe da kuma azabtar da su har ma da kashe su, a cewar kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch. Wani babban jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce gwamnatinsu ba ta goyon bayan samar da kotun hukunta laifukan yaƙi wanda yake wani ginshiƙi arjejeniyar da aka samar ta zaman lafiya da ƙungiyoyin da ke faɗa da juna a ƙasar da suka amince. Kotun da za a samar za ta zamto ta haɗa da alƙalan Sudan ta Kudu da ƙwararru kan laifukan yaƙi na ƙasa da ƙasa waɗanda za su yi wa waɗanda ake zargin laifin kisan ƙare dangi da lokacin yaƙin basasar ƙasar da ya kwashe kusan shekaru 5 ana yi. Sai dai masu rajin na cewa kamata ya hanzarta samar da irin wannan kotu ta gamayya domin kawo ƙarshen rainin da ake wa harkokin shari'a a Sudan ta Kudu. Sai dai kuma a taɗinsa da manema labarai cikin makon nan a birnin Juba, ministan watsa labarai na Sudan ta Kudu din Michael McQuell ya bayyana wannan kotu da ake son kafa a matsayin wani makirci da yake na ƙasashen da yake kira 'yan uku, wato Amurka, Birtaniya da Norway wanda suka ƙirƙiro. Jiya Laraba aka ɗauki tsohon shugaban ƙasar Peru Alberto Fujimori zuwa wata asibiti a birnin Lima cikin gaggawa jim kaɗan bayan da kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukuncin mayar da shi gidan yari bayan da aka yi mishi ahuwa. Ya zuwa yanzu dai babu wani bayani game da halin da Fujimori mai shekaru 80 yake ciki wanda yake zaman wakafi na shekaru 25 kan laifukan taka haƙoƙin al'umma da yi lokacin da aka yi masa afuwa a shekarar da ta gabata. Jiya Laraba babbar kotun ƙolin Peru ta yanke hukuncin cewa Fujimori bai cancanci a yi masa afuwa ba saboda laifukan da ya aikata akan mutane ba sa daga cikin waɗanda ake yi wa afuwa ƙarƙashin dokokin Peru da na ƙasa da ƙasa. Lauyansa ya faɗa cewa sake mai da Fujimori a kurkuku na iya zama sanadin ajalinsa, inda daman ba shi da isasshiyar lafiya yana fama da ciwon zuciya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sakamakon rikicin da rashin daidaito da aka samu yayin gudanar da zaben fidda gwani a jihar Zamfara, jami'an sun soke zaben jim kaɗan bayan farawa. Ga Murtala Faruk Sanyin na ɗauke da rahoto.
Lallai haƙiƙanin gaskiya ba zaɓen da aka yi wanda za a yadda ya cika dukkan ka'idodi na samun zabe da sakamako mai kyau. Sabil da haka ne ni Dr. Abubakar Efari a matsayina na shugaban wannan kwamiti da aka turo su zo shi wannan zabe na kashe wannan zaben gaba daya.
Shugaban kwamitin gudanar da zaben fidda dan takarar gwamna na jam'iyyar APC ta kasa kenan a jihar Zamfara Dr. Abubakar Fari yake bayyana dakatarwa tare da soke zaben yan sa'o'i bayan soma shi a jihar. Hakan ko ya biyo ne bayan tashe-tashen hankali da suka bijiro sakamakon zaben da kuma zargin bangaren gwamnatin jihar da aikata ba daidai ba domin ganin dan takarar su yayi nasara ko ta halin kaka.
Akwai tsoratar da mutane da a kore su da gujen yin zabe ta da hankali wanda ya kai ga kone-kone adda ofishin yan sanda. Babban damuwan din da ya faru shine inda ma'aikatan gwamnati da waɗansu jami'an gwamnati suka karbe kayan zabe da aka zo da shi suka ciccika irin abin da suke so shine wanda suke so su bayyana mutane akan sakamakon zabe. Wannan abubuwa kamar yadda na faɗa sun faru a gujaje da dama a Talata Mafara a Bakura Maradun Maru Bungudu Zurmi Birnin Magaji Gusau.
To sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar shi ma a jawabin da yayi wa manema labarai a daren jiya ya ce a tabbau zaben bai soku ba kuma ba zai tsaya ba.
Mun sani cewa an yi tabbata da kulli akan wannan zabuka kamar da ku sani an kai kawo rana tun daga ranar Litinin har zuwa jiya Talata har yau Laraba. Da ƙarshe ba a ba da izinin a yi zabe ba sai karfe 3. An ci gaba da zabuka yanzu kwaram mun samu labarin cewa shi wannan shugaban da aka aika in jiji o jam'iyyar ta kasa domin yayi aika wanda ya ga alama baya da nasara ya doki matakin cewa ya soke zabe to ina son hada mai yayi kada wannan ba Borno bace wannan ba Edo bace wannan jihar Zamfara ce inda Allah ya kaddara Abdulaziz zama gwamna kuma da izinin Ubangiji zamu ci gaba da jagorancin wannan jam'iyyar a cikin wannan jihar in Allah ya so yarda. Saboda haka ina kira ga al'umma jihar Zamfara zabe ANPC a ci gaba da zabe a gama inda aka samu matsala da mu da jami'an tsaro mun doki matakin cewa za a kai tsaro gobe a tabbatar da cewa an yi zabe kuma za a yi zabe in Allah ya yarda. Wannan zabe da aka magana an soke mun sani an dauko haye shi wannan professor ne kuma mai sunan shi za mu yi aiki mu gama mu aji sakamako
a daidai lokacin da shi gwamnati ya sha alwashin ci gaba da zaben a safiyar yau. Tun da yammacin jiya yan kwamitin suka bar garin Gusau zuwa Abuja domin sanar da uwar jam'iyyar ta APC ta kasa wacce za ta bayyana mataki na gaba dangane da zaben. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Sai kuma jihar Taraba a Najeriya inda aka kammala zaben fidda gwani na jam'iyyar APC bayan kai ruwa rana na kwanaki 3. Kuma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar ya lashe zaben sai dai sauran 'yan takarar sun yi fatali da sakamakon. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Sani Abubakar Danladi who scored 60,629 votes.
Senator Emmanuel Ocheje kenan dake zama shugaban kwamitin zaben fidda goni na jihar Taraba ke ko bayyana tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar Danladi wanda ma bai daɗe da komawa jam'iyyar ta APC ba da cewa shine ko ya lashe zaben fidda goni da kuri'u 60,609 daga cikin kuri'u 107,387 da aka kada. An dai shafe kwanaki 3 ana safi dora ta game da zaben fidda goni na jihar wanda aka yi zaben yattinge wanda ko 'yan takara kusan 11 ne ma suka shiga zaben da suka hala da wani tsohon minista Joel Ikenyen da ya zo na biyu da kuma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar UDC da ke da kuri'u 5,504. To sai dai kuma jin kaɗan ma da bai na wannan sakamako sai sauran 'yan takarar da suka sha kaye suka ce fa ba za ta sababi bindiga a ruwa lamarin da koyi har zuka su zuwa garzayawa Abuja bisa zargin cewa ba a gudanar zaben ba. Ga ma da ta bakin tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar UTC.
Wannan a tabbatar maka ba inda ake zabe wanda aka yi zaben na gaskiya bai wuce gurare 2 or 3 ba. Jaruran duk sai a zo a tarwatsa mutane ana dukan mutane suna barin wajen kuma duk inda aka duba dinnan gurare 2 or 3 dinnan insha Allah ne nake gaba. To yawanci da dinnan mu ɗan takara 8 mun ce ba mu amince ba.
Ba ku amince ba me za ku yanzu?
Mun sanar da 'yan jaridu gaba daya mun sanar da duniya gaba daya kuma yanzu haka din da muke ciki da muna hanyar zuwa Abuja za mu je ainihin National Secretariat mu tabbatar musu bayan zabe ba kuma mu nuna musu da muna da ainihin sheda tare da mu na cewar bayan zabe ba tunda bayan zabe ba a soke zaben nan a sake zabe na gaskiya
kamar Taraba a makwabcin Tamawa to Jihar Adamawa yanzu ɗan takar kujerar sinita ne make barazanar gazawa kotu biyo bayan bayyana sunan sinita Binta Masu Garba a matsayin ƴar takara tilo daga mazabarar Adamawa ta Arewa ƴan takaran dai suka ce ba su amince da wannan mataki da uwar jam'iyyar ta ɗauka ba
sunana Idris Ahmed Tijani wanda aka fi sani da Idi Bagio a kashin gaskiya ba magana ba adalci ba yanda za a yi a ce an ba Binta wannan kujera
wasu da dama suna barazana za su je kotu ko kai ma kana da ra'ayin zuwa kotu
ni ne na farko ni na so ma raising issue akan zan je kotu zan kai party kotu domin party ba su yi min adalci ba da party sun yi adalci da ba zan kai su kotu ba da party sun yarda mun shiga zabe in na samu kuriya daya ko ban samu ko daya ba ba zan je kotu ba
na dai kokarin ji daga bakin shugabannin jami'ar a jihar to amma ko kowa ya gumda bakin sa da min gudun an ce kace kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake harama gudanar zaben kato bayan kato na fidda gwani na gwamna Ayo Alhamis inda gwamnan jihar Sinita Bindo Jibrilla zai ko fafata da tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribalo da kuma Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
To a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma lokaci ne da Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba ku da ma tambaya ni ke da Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Kagaskiya turanan da aka dibi yaran a makaranta da makaranta da ma'aikacin makaranta da local government na da chi da state government na Yobe da federal government na Naje ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan
to kai a matsayin ka na mahaifi kai wani yunkuri na samun kai tuntubi hukuma game da yar kan nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta
na iya kokari na duk na yi ta magana a media na yi magana da ƴan jaridu a ko ta ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya ƴan jarida da sauran kristiyanci da musulmai gaskiya sun iya kokarinsu amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Karan farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana da Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liyar Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren ƴan mata ta Dabci ɗaya tilo da ta rige a hannun kungiyar Boko Haram bayan watanni 7 da sace ta a cikin sakon da ya wallafa a shafin sa na Twitter shugaba Buhari ya ce yau na yi magana da Mrs Rebecca Sharibu domin in jaddada aniyar mu ta dawo da ƴar ta gida lami lafiya Dukan ƴan Najeriya suna yi wa iyalan Sharibu da kuma dukan iyalan waɗanda har yanzu suke tsare addu'o'i za mu iyaka kokari mu dawo da su. Shi ma a nasa shafin na Twitter, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya buga cewa ranar Laraba shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da Mrs Rebecca Sharibu, mahaifiyar ɗaliban makarantar sakandaren Dabci da kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram ta sace, ya kuma ba da tabbacin cewa Gwamnatinsa za ta iyaka kokari ta dawo da ita gida. Bayan fitar da wannan sanarwar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin kakakin shugaban kasan domin neman ƙarin bayani ga abin da yake cewa.
To ita maganar wannan baiwar Allah liya ɗaliba wadda ta rage a hannun ƴan Boko Haram, maganar ta abu ne da take a zuciyar shugaban Muhammadu Buhari yau da gobe. A kullum yana nuna damuwa da bakin ciki akan halin da wannan baiwar Allah ta shiga kuma yana tausaya ma iyayenta musamman saboda wannan biki ciki da suke ciki. Shi yasa yanayin yau ya ce a nemo mahaifiyar Rebecca, ya ce a yi magana da ita, kuma ya kira ta ya ba ta haƙuri, kuma ya maganganu da za su tausasa masa zuciya da kuma ƙarfafa gwiwa cewa duk abin da gwamnatinsa za ta yi, duk abin da za a yi don a kwato wannan yarinya a dawo da ita cikin yayanta da ƴan uwanta, ba zai yi sanyin kafa akan wannan ba, zai yi don ya tabbatar cewa su ma yadda ƴaƴan kowa suka dawo musu suna cikin farin ciki, su ma ƴarsu ta dawo ta ci gaba da rayuwarta tare da su.
Amma akwai bayanin da ke nuna cewar ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan Shindiya suke so, ko kuma akwai wani bukata da suka gabatar wa gwamnati domin su sako wannan yarinyar tare da mawata kila waɗansu ɗaruruwa da ke hannunsu.
To, ni dai abin da nake so na ce shi ne shugaban Muhammadu Buhari bai ɗauki komai da zai iya yi ba don gane da samun dawo da wannan yarinya daga hannun waɗanda suka kwace ta. Magana ce a to da ƙarfi, magana ce a bi hanya ta maslaha da lallami a karɓo ta, shi a shirye yake komai. Wannan magana ai ta dogara da su yanzu a kansu take waɗanda suke rike da ita. Su su nufi gwamnati su ci ga bukatunsu a kan wannan bewar Allah. Na tabbatar maka cewa don ba ɗauki baƙin ciki da ke zuciyar iyayen wannan yariya, gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki don ta tabbatar an samu ta ta dawo da ranta da lafiyarta.
Garba Shehu, kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, sai dai mutane da dama sun yi ta kushewa wannan sanarwar da suka danganta da siyasa da neman goyon baya a zaben shekara ta 2019, kasancewa babu wanda ya tuntuɓi iyayen ko bayan maido da sauran ɗaliban da kuma fitar da muryar liya. A cikin makonni biyu da suka shige aka riƙa fitar da rahotanni masu karo da juna dangane da cewa mahaifiyar Liya da kuma waɗansu 'yan fafatuka sun shigar da ƙara suna neman gwamnatin tarayya ta dawo da Liya da kuma sauran 'yan matan sakandaren Chibok 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Rahotannin sun kuma yi ta nuni da cewa yayin ganawarta da wata ƙungiya mai zaman kanta cikin makon nan, mahaifiyar Liya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari kada ya bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe 'yarta, biyo bayan barazanar da ƙungiyar ta yi kwanan nan cewa za a yi da na sani idan aka yi watsi da buƙatar da suka gabatar. A cikin wannan mako ne har wa yau, wata haɗakar ƙungiyoyi tare da haɗin gwiwa ƙungiyoyin lauyoyi da kuma kristoci suka gudanar da wani gangami a birnin tarayya Abuja, inda suka yi kira ga gwamnatin tarayya kada ta bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe Liya, yayin da ɗarikan ekuwa ta yi azumi da addu'o'i na kwanaki uku makon jiya domin Liya da kuma waɗanda ƙungiyar Boko Haram take riƙe da su. Ana kuma gudanar da irin waɗannan addu'o'i a majami'u da dama a ƙasashen duniya. Dukan waɗannan na faruwa ne bayan fitar da wani faifan bidiyo da aka yi ranar 28 ga watan Agusta, inda aka ji Liya tana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah ta gaggauta ɗaukar matakan sakinta. Za a iya tuna cewa an sace Liya Sharibu ne ranar 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara, tare da waɗansu ɗalibai mata 110 a makarantar sakandaren 'yan mata ta Dabci 'yan tsakanin kimanin shekaru 15 zuwa 19 da ƙarfe 5:30 na maraice ranar 21 ga watan Maris. Kuma ƙungiyar Boko Haram ta maido da 'yan mata 104 bisa ga bayanan ɗaliban da aka dawo da su. Abokansu 5 sun rasu sakamakon azaba da suka sha lokacin da aka sace su. Suka kuma bayyana cewa ƙungiyar ta ƙi sakin Liya ne sabilin ta ƙi musulunta. Iyayen Liya sun kuma bayyana cewa duk ƙoƙarin da suka yi tun da aka dawo da sauran 'yan matan na neman ganawa da ko kuma neman bayanai daga gwamnati ya ci matira, sai dai izuwa jiya da shugaba Buhari ya magana da mahaifiyar Liya kamar yadda aka wallafa. To, za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu. Da yake muna da sauran lokaci bari mu koma kan batun da muka fara bibiya akai ya shafi damawa da mata harkokin siyasa da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na basu kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa lamarin da ya kai ga mata suka yi gangami a waɗansu jihohin Najeriya a ci gaban tattaunawar da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kurike jagoranta Comrade Saidu Kabiru Dakata director cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari ya ce su ma matan suna ta yabe rabari
in ira da sata daddawa da wari so abinda muke kira ga matan su kansu sa ajje tunanin waɗannan manyan jam'iyyin da suka yi suna waɗanda ta bayyana cewa su ne suka dade ko da ake maganar PDP da APC nan fa kamar abun kwallon kafa ne lokaci ya an je rabin lokaci waɗannan sun koma nan waɗannan sun koma can su maida hankali akan ƴan takarkaru da za su fito a wasu jam'iyyin in suka yadda da ingancin irin waɗannan ƴan takarkaru su zabe su musamman matan nan da kaso 60 zuwa 70 na masu fitowa su zabe mata ne inda za su taru yanzu misali inda duk matan Kano ta tsakiya za su ce mu za mu zabi wani rabin Lahawa El Yakub ina tabbatar maka da cewa tun yanzu za a fara mata murna cewa ta zama senator
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba yi.
To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Adadin yawan barnan masifu biyun da suka afkawa kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai karfin maki 7.5 da mummunan guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar kasar. Matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyar mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'i ya shafa yayin da kuma hukumomin agaji ke nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya ciki har da dabban kananan yara suke ciki. Jiya Laraba Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya na cewa ta dage takunkumin da ta kakabawa kasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniya ta kulla da Iran din tun shekarar 1955. Iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kara da cewa kamata ya ce ita ma Amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce. Karshen ta da hukumomin shari'a na Amurka sun kama wani mutum dan jihar Utah da ake zargin yana da alaka da wasu wasiƙun da aka aika wa shugaban ƙasa da ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mutumin mai suna William Clyde Allen, mazaunin birnin Logan na jihar Utah, an kama shi ne jiya Laraba ana zargin sa da aika wasu wasiƙu masu dauke da wani ili na wata bishiya da ake samun gubar ricin daga cikin ta. Daya daga cikin wasiƙun dai an rubuta ne zuwa ga shugaban Amurka Donald Trump. Kungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun kuka kan matakin da gwamnatin ƙasar Birin da ta ɗauka na dakatar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu duk wadda damuwar da ake da ita na cin zarafin bil'adama a ƙasar. Matakin da Majalisar Tsaron ƙasar ta ɗauka na dakatar da duk wasu ayyukan kungiyoyin ya shafi kungiyoyi kamar ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ƙungiyar Kiristoci Katolika ta Catholic Relief Service waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu ƙasashen da mutanensu ke matuƙar buƙata. Wani babban jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce gwamnatinsa ba ta goyon bayan samar da kotun hukunta laifukan yaƙi wanda yake wani ginshiƙi a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da ƙungiyoyin da ke faɗa da juna a ƙasar suka amince. Kotun da za a samar za ta zamto ta haɗa da alƙalan Sudan ta Kudu da ƙwararrukan laifukan yaƙi na ƙasa da ƙasa.
To masu haro anan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da Hansi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadinsar Phil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da CD wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa sai mun sake haduwa idan an jima kaɗan.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.